الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من درسنا 87 a cikin wannan littafi na Zadul Mustaqim. Wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan ko kurgadan kai Kano, Najeriya, 15 ga watan Safar shekara ta 1448 Hijiriya, wanda ya dace da 29 ga watan Julai shekara ta 29 ga watan Julai shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin kitabu Salah, babu salatul jama'a. Muna magana akan sallar jami'i. Yau insha Allah za mu ƙarasa. Idan za ku yi tunawa satin da ya gabata, mun tsaya akan cewa malam yana cewa idan ukimace salatu fala salata illa maktubatu. Idan aka tsaye da sallah ta farilla ana jami'i. Abin da yake nufi, babu wata sallah mai alfarma a lokacin da aka tada sallar farilla wanda alfarmarta ta kai sallar farilla ta jami'i da ake. Muna da Imam Muslim ya rawaito shi, Bilal ibn Abu Huraira Allah ya yarda da shi. To, mun tattauna a baya akan cewa menene hukuncin mutumin da ya zo masallaci ga sallar farilla ga kuma ta nafila. Suka ce na farko dai a ce mutum ana yin jami'i ya zo saboda kwadayin sallar nafila, ya ƙirƙiri wannan nafila, ana cikin jami'i ya ƙirƙire ta, ya fare ta don ya yi ya gama, saboda watakila ya san zai iya ci gaba da samun sallar sa ta farilla, kuma ya yi riba biyu, ya yi nafila ya yi farilla. Wannan suka ce haram ne bi ijma, haram ne an fara sallar farilla ka ƙirƙiri sallar nafila wai ka yi ka gama da wuri don ka zo ka shiga ta farilla. Wannan haramun ne bil ijma, shi ne fala salata illa al-maktuma. Duk wanda ya tada wata nafila a nan hadisi yana aiki da shi, yana aiki a kansa. Wannan kenan. Idan mutum ya fara yin nafila bayan an tsaye da sallah, ko kuma ana cikin yin sallar, maimakon ma ya gane cewa ana cikin yin sallah, wataƙila ma an yi raka'a ɗaya, saboda tsabar tunani irin nasa da rashin zuwa makaranta ya ce bari ya maza ya nafila, kamar masu yi raka'a ta alfajiri, saboda ya san sallar asuba ana yin ta da tsawon sura, ko kuma azhar ai raka'a huɗu ce, ai duk tsiya dai kafin ya gama nafilar, zai iya gama nafila ba a gama farilla ba. Duka wannan haram ne, la yajuzu. Malaman Hanafiya muka ce sun ci banda raqibatul fajri, rak'atan al-fajri, ita kam ko da an fara sallah asubai a Hanafiya za ka ga suna gaggawa suna yin sallar rak'atan al-fajri, ita ce raqibatul fajri, saboda wai damun annabi ya ce kar a tsawaita ta, kuma haka ne da wuri ake yin ta, kuma asubai ana tsawaitawa. Wannan in mazhabar Hanafiya suna yi, amma malamai sun musaraddi cewa wannan ya ci karo da abinda hadisin manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. To, idan kuma zuwa akai aka riske ka kana yin nafila sai aka tada ka riga mata sallah, kaga kana cikin yi. Mun yi bayani a satin da ya wuce cewa idan kaga za ka iya gama ta da wuri kafin raka'a ta wuce ma, to wannan babu laifi, ka kammala ta, ba ka saba Allah ba. Wannan shine ma'anar idza uqimatis salat fala salata illa al-maktuba. A wajen fassara hadisin wasu malamai suka ce ana nufin sallar ma duk wanda ba ita da wata sallah bayan tafarilla, to babu ita kamar da Ibn Hazm yake fada, ai ba a ma hada sallar farilla ana ma yin ta wani yana wata nafila, ai babu ita kawai. Ko suka ce afala salata kamila, babu ne sallah ne cikakkiya. Matsala ta biyu, fa in kana fi nafilatin atamha illa an yakshafa watul jama'ati fa yaqtauha, idan mutum yana cikin nafila ne aka tada sallar farilla to ya kammala nafilar sa, wannan babu laifi. Kana cikin nafila akai ga riga musalla na magriba ko ne isha'i ko na asuba, atamma ka kammala ta, sai dai in kana jin tsoron jam'in zai iya kubuce maka watakila kafin ka gama nafilar ka, dan haka sai ka yanke ta. Amma me yasa suka ce atamma din? Saboda Allah ya ce wala tudilu a'malakum, kar ku lalata ayyukan. Shari'a ta baka dama ka iya kammalawa, amma wasu malamai sun tafi akan cewa na yi muku bayani duk wani falalar da mutum zai iya samu indai a cikin sallah ce ta nafila, wallahi bai kai minti ɗaya ko minti biyu na farilla da yake ba, da aka suka ce ka yanke ta kawai, ya rage ne gare ka ga wanda ka zaɓa za ka iya. Sai matsala ta gaba, wa man kabbara qabla islami imamihi lahiqa bil jama'ati, duk wanda ya zo ya kabbara liman yana sallar jam'i ya kabbara kafin liman din sai sallama to ya samu jami'i. Anan abinda ake nufi, yaya musulmi yake iya riskan jami'i? Shine ya samu jami'i idan yayi kabbara kafin liman yayi assalamu alaikum, za a rubuta shi cikin waɗanda suka shiga cikin jama'a. Mazhabi na farko, ana samun jami'i ne da yin kabbara kafin liman yayi sallama, kenan kuna bai samu komai ba. Indai ya samu liman yana tahiyya bai sallama ba, to ya riske jami'i. Zance na biyu, suka ce wannan ra'ayin da malami ya kawo mai littafin yana da rauni. Suka ce abin da ya tabbata shine la tudrakul jama'a illa bi idraki raka'atin misal juma'a, ba a riskan jami'i sai an samu raka'a daya. Lahiqa bil jama'a din nan tana aiki ne in ka samu raka'a, raka'a kuma ba a samun ta sai ka samu ruku'i tare da liman. Da haka wannan ra'ayin na biyu na cewa in ka kabbara ka samu raka'a daya to za a rubuta ka ka samu jami'i, amma fa shi ma ba cikakken jami'i kamar wanda ya samu raka'a hudu tare da liman ba. Da haka wannan ra'ayin na mai littafin da ya kawo wannan ra'ayi ne wanda yake wato mai rauni. Malamai suka ce idrakul hukumi shay wa idrakul fadlu shay'un akhar, ka riski hukuncin jam'i ka riski falalar jam'i daban-daban. Hukuncin jam'i an ganka a tare a cikin jama'ar musulmi masu jam'i, wannan ka riski hukunci na jam'i. Amma falala ta ka samu jam'i to baya tabbata sai ka samu ko da raka'a guda ɗaya ne, shi ma wanda ya riga ka ya samu farkon sallar jam'i to ya fi ka falala. Kenan alfadlul haqiqi, falala ta haƙiƙa samun jam'i a sallah tana tabbata ne tare da aljama'atul ula, jam'in farko ka da gamata sallah da aka yi, wannan mutum ya samu falalarta ya samu kuma duk abin da ake so. Ana samun kuma ladar an taho an zo jam'i amma ba a samu cikakken ladan jam'in ba, ta yadda dai an shiga wannan yadda malami yake faɗa kenan, an shiga an yi raka'a ko in ce an yi sallama tare da liman, za a rubuta ka ka shiga cikin wanda suke jam'i, ba za a rubuta ka cikin wanda suka ƙi zuwa sallar jam'i ba. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana dangane da wato falalan jami'i na farko samun jami'i na farko kuma a lokaci idan mutum yayi jinkiri kuma ya shiga lokaci na biyu to falalan su bai kai na farko ba yace a cikin hadisi innal abda la yusalli salata mutum zai zo yana yin sallah amma yusalliha fi waqtiha yazo bai sallaci sallah akan lokacin ta cikakke ba yace wani ma fatahu min waqtiha kuma wani lokacin ta wuce masa yace wannan abin da ya wuce masa na lokacin jam'in nan ko yaya ya kubuce masa yace khairun min ad-dunya wa ma fiha abin da ya kubuce maka na farkon jam'in nan da baka shiga ba yafi maka duniya da abin da ke ciki ma'ana wanda kai losing duniya complete da abin da ke cikin ta complete akan kai losing bangare na lokacin sallar jami'in ka dan haka wannan yana nuna mana cewa a himmata a rinka riskar sallar jami'i da wuri dan a samu cikakken falala wannan yace wa inna yakahu raki'an da kalama abu fil rakati wa ajza'atu at-tahrimiyya to sai matsala ta biyu a cikin karatun mu na yau ta uku kai wai yaushe ne ake riskar raka'a da ita raka'a daya ta sallah yaushe ake riskanta shine malami yace idan ma ya tarar da liman din sa yana mai ruku'i to wannan ya samu raka'a yayi ruku'i bai dago ba ka same shi ka samu raka'a kai kabbara harama yana mai ruku'i anan gurin karatun fatiha da baka yi ba an yafe maka tsayuwa domin karatun fatiha da baka yi ba duk an yafe maka ka samu raka'a saboda ka same shi wato bai dago daga ruku'i ba tasqutu anka al-fatiha fatiha ta fadi daga kanka akwai hadisi ingantacci hadisin Abi Bakar ta Allah ya yarda da shi sahabi ne ya zo masallaci ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ruku'i Abu Bakar ta ya ga cewa in ya zo ya hada sahu ya shiga sahun da ya kamata ya shiga to kafin ya ƙari so sahun nan annabi bai zai daga kula da wannan hadisin Abu Bakar ta shikenan kawai Abu Bakar ta sai ya sahu sai ya raka'a ya yi ruku'i a wajen sahu bai shiga layin sahu ba da ya tabbatar ya shiga cikin masallaci ya ga kuma in ya ce ya tattako ya tattako annabi zai dago kawai sai ya buga ruku'insa a bayan sahu bayan an dago dabba sai ya tattaka ya tattaka ko kuma a wata riwaya aka ce a cikin ruku'in yayi ta tafiya yayi ta tafiya yana ruku'insa yayi ta tafiya inda ya shiga cikin sahu yayin da annabi ya dade sallah sai ya kalli Abu Bakar ta to namun annabi yana gani idan yana sallah yana gani ta bayan sa yana sallah yana gani ta baya alaihi salatu wassalam sai ya kalle shi annabi kenan mai iya siyasar zance hadisi bukhari yace zalaka allahu hirsan wala ta'ud ko wala tu'id ko wala ta'udda ko wala ta'ju duk yazo a cikin riwayoyi sai dai wata riwaya ta fi wata ƙarfi annabi yace Allah ya ƙara maka kwadayi na san ka riski jami'i Allah ya ƙara maka kwadayin san ka riski jami'i wannan yana nuna shi musulmi ba laifi ya yi ba in ya nuna kwaɗayin yana so ya samu jami'i sannan kuma addu'a annabi ya yi addu'a ga mutumin da yake ƙoƙari ya riski jami'i ya ce Allah ya ƙara maka irin wannan kwaɗayi kwaɗayi ne da ake son sa amma fa wala ta'ud to wala ta'ud me ake nufi da wala ta'ud kar ka sake irin wannan makara da za ka zo kana gaggawa ka yi sahu a wajen sallah a wajen sahu kai kabbara a wajen sahu ka tako ka gatsu kar ka sake irin wannan shine wala ta'ud ko kuma wala ta'ud ila ta'khiri anil jama'a Abubakar ta kar ka sake jinkirin zuwa sallar jami'i har da zai sa ka rinka sauri idan ka zo zaka shiga sallah kar ka yi akwai wala tu'id ba ta kai wala ta'ud karfi ba wala tu'id Allah ya kara maka kwaɗayi Abubakar ta amma kar ka maimaita wannan raka'a din an bar maka ka ci raka'a ka same ta ina fata ana fahimta yawwa wala ta'du kuma karka rinka tsallaka kana rukui kana tsallakawa sauransu to wannan abinda hadisi yake nunawa shine duk yanda ake ne mutum ya zo ya tarar da liman ya yi rukui ya yi raka'a ya samu liman yana rukui to ya riskar ka'a mu shine abinda ya dame mu ina magana karatun fatiha ina magana tsayuwa ina magana dadewa da yi karatun sura ina menene duk an dauke maka idan ana riskan raka'a ne mutum ya ce ya samu raka'a in ya tarar da liman yana rukui bai dago ba shi ma ya same shi kenan idan mai raka'a hudu ce yanzu zai yi raka'a uku zai cika to wannan kenan malamai sun yi bayani dangane da samun liman yana mai rukui hali hali ne halin farko shi ne ka samu liman yana mai rukui ka yi kabbara ka yi Allahu Akbar sannan kuma ka yi rukui ka san akwai kabbara Allahu Akbar kabbara harawa sannan kuma akwai kabbar intiqal min takbiratul ihram min takbiratul ihram ila ar-ruku'a ka dadai ka same shi kaga kai kabbara kai kauli kuma kai fi'ili ka riga liman da kauli da fi'ili ka riga shi kai wukace Allahu Akbar kabbar harama kuma kai wukai rukui ka same shi to wannan ko shakka babu ne malamai sun yi ijma'i cewa ka samu wannan wato raka'a din in sai da kai wannan abu sai liman sai ya dago ka gama da shi zancen sai ya gare kawai ka samu raka'a ina fata ana fahimta to akwai abubuwa guda biyu da ya kamata a kula da shi akwai matsalar cewa sami Allahu liman hamidah jama'a fadin sami Allahu liman hamidahu shine yake nuna raka'ar ta kubuce maka baka samu rukui ba ba wai dagowar liman ba abinda nake nufi anan shine abinda shari'a ta ajiye na cewa raka'a ta kubuce maka ka ji liman ya ce sami Allahu liman hamidahu barin da bayani idan ka zo ka tarar da liman kana can ƙarshe sai ka ga irin limaman nan da sai ya dago yake ce sami Allahu liman hamidahu kar ka ga dan ya dago kawai ka ce a ta kubuce maka kar ka yi ka buga kabaraka kun kai rukuin ka ko da ya dago din in dai bai ce sami Allahu liman hamidahu ma'ana liman yana iya kwace raka'ar ta kubuce maka daga hannunka ne idan har wato yace sami Allahu liman hamidahu to wannan zance ya kare in dai yace sami Allahu liman hamidahu ko bai gama dagowa ba raka'a ta kubuce maka kuna tare da ni? To wannan yana da muhimmanci mu fahimce shi a wasu malamai ma sun ba da hukunci cewa ai manzo Allah ya ce sahabbai tammu bi ku yi koyi da ni wal ya tamma bikum man khalfakum ko man ba'dakum ku yi koyi da ni ku kuma sahu na baya wanda suke gaban ku su za ku koyi da su sai aka ce sai liman ya riga ya dago amma sahun da kai aka ce kai koyi da shi tunda yanzu wanda yake sahu na biyar na shida ai kaga yana kallon sahun gaban sa in ya rukuyi ya rukuyi ya dago ya dago to liman ya dago amma sahun da yake gaban ka bai dago ba buga kabbaraka kai koyi da su shi ma ka samu rukuyi suka ce saboda hadisin itammu bi waliyatamma bikum man ba'dakum ko man khalfakum ku koyi da ni ku kuma wanda yake bayan ku sune za su mai za su koyi da ku wannan matsala wato ta farko kenan mana kai ruhi kafin liman ya ce sami Allahu liman habidahu kai ruhi kafin liman ya dago ka samu ruku'i wannan babu damuwa ko kuma kai ruku'i a ko kai kabbara harama liman kana kokarin yin ruku'i liman kuma ya dago amma bai ce sami Allahu liman habidahu ba ka samu raka haka malamai suka fada Allah ya musu rahama to akwai kuma idrakul qawli wa adamu idrakil fi'li ka samu a liman da aiki da kalmar ka sai suka dace ga wata garabasa duk wanda yace Allahu akbar idan bar dinkan nan ta riga zuwa kafin yace sami Allahu liman hamidahu wannan Allahu akbar din nan sai ta riga fadin sa sami Allahu liman hamidahu in dai ra dinka ta fito ta karshe to shi ma ka da ta samu ka samu wannan wato raka ne ina fata ana bayyana kana cewa Allahu akbar sai kawai liman din ka sai ce sami Allahu liman hamidahu kar ka je bacin rai ka ce an kubuce maka a koda baka yi ruku'in ba koda baka qabla an tanhani rasa ko qabla an tarka nan in dai ra'un dinka ta riga liman fadan sami Allahu liman hamidahu suka ce qabla an yabtadi al imamu bisini min sami Allahu liman hamidahu ka ce Allahu akbar bar dinka ta fito kafin liman ya farce sami Allahu liman hamidahu fa anta mudrikul li raka ka riski wannan raka Allah ya taimake ka saboda da kabbaran nan taka da kai Allahu akbar din nan to ka shiga falalar aka ce to ya maganar kabbarar sa ta yin ruku'i kuma suka ce ana maganar kabbara ta rukuni wannan kabbarar ta yin ruku'i a nan gurin an dauke maka ita in dai kai kabbara harama ko da wannan ta rukuni a wannan mazhabin wannan malami kenan yace in dai kai kabbara harama ko da ba kai kabbarar nan ta tafiya ruku'i ba an gane ko yawwa shine suka ce wa taskutu anka takbiratu thaniya li'annaha dakhilatun fil ula suka ce ai yanzu a wannan lokacin ai tinkaran da ake yi ka samu ka riski raka ne an narkan maka da kabbara ta biyu da ta shiga ta farko amma waɗanda suke ganin wujub na kafirta wannan kabbara ta ruku'i to su kaga a wajen su kenan baka samu ba amma wannan ra'ayin shefi inganci ina fata ana fahimta wannan kenan matsala ta gaba shine kai kabbara sai kuma ka ga liman ya dago kansa kafin ya ce sami Allahu liman kai Allahu akbar kun hi kan buli mai yana kokarin kurowa kan fa ka daga ka tafi ka samu to kaga wannan ilimi shine zai taimake ka musamman Allah ya taimake ka kai mai yawan makara ne a sallah zai wannan zai agaza maka kuma garabasa ce mai dadi wallahi ina fata ana fahimta wannan kenan malamai suka ce man adraka annabi yace man adraka ruku'a faqad adraka as-sujuda ai duk wanda ya samu ruku'i ya samu sujuda kuma min babu aula wa man adraka wa ma faqad adraka raka'ata duk wanda ya samu raka'a ya samu ruku'i ya samu sujuda to shikenan ya samu raka'a wannan ana nuna mana cewa ashe ana cewa mutum ya samu raka'a ɗaya ne a sallah idan ya zamanto ya samu ruku'i ina fata na fahimta to ya zamu da hadisin la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba wannan wanda ya samu lokaci kenan shi ma nan sun kawo matsala ta maganar samun karatun Fatiha za mu zo mu yi magana karatun Fatiha al-Imam a bayyane ko a goye insha Allah. Amma yanzu bari mu kawo muku wata matsala guda ɗaya. Mutumin da ya zo ana sallar goye, sallar azhar, ya yi kabbar harama ya tarar da liman yana tsaye, kun san ana bin sa bashi ya yi karatun Fatiha duk rantsi zancen da ya fi inganci lalle dole sai ka yi karatun Fatiha ko da kana bin liman ko karatun bayyane ko karatun boye, wannan shi ne ra'ayi mafi inganci. To wannan bawan Allah da ya zo shi kurin sai ya yi kabbara sai ya bi liman sai ya shiru, kuma daidai gwargwadon lokacin da ya shiru din nan zai ishe shi ya karanta Fatiha kawai sai ya shiru. Ai yana da an zo ƙarshen raka'ar sai aka yi rukui, suka ce in dai gurbin lokacin da ya bari ya kai ya karanta Fatiha kuma ya karanta da gangan to bai da wannan raka'ar, ta lalace. Dan haka me yasa ta lalace? Bai karanta Fatiha a cikinta ba, da haka in an idar da sallah ya yara mata. Akwai wani sauki ne dangane da karatun Fatiha, suka ce a duk wanda ya zo ya tarar da liman a tsaye ka yi ƙoƙari ɗan tsayi wanda ya ko rabin Fatiha ce ka samu shigar, kana da uzuri, ko aya biyu ne shigar, ko aya ɗaya ne shigar, sai ka yi rukui. Amma mutum kurin ya zo ya bi liman sallah ya rufe bakinsa ya shiru, wannan ba ƙaramin haɗari ba ne. Ba a bin liman sallah ana shiru ba, kai ma za ka fafata karatu. Za mu zo mu karanta wannan da ku insha Allah ta'ala. Satin da ya wuce mun yi muku magana akan wanda zai yanke sallah yayin da yake kokari ya riski raka'a, mun faɗa ya halatta ya yanke ta saboda samun wannan karatun Fatiha din yana da kyau. Malamai suka ce idan mutum ya shiga sallah ta sirri bayan ya fara wato karatun Fatiha kawai sai liman ya rukui, ka shiga karatun kana bin sa kana fara Fatiha ka baka gama ba sai rukui, to yanzu ya za a yi? Kuma kana ganin cewa in ka karisa karatun Fatiha nan zai dago daga rukui, to me za ka yi? Ka yanke karatun Fatiha ka bi shi nan ka samu raka. Ina fata ana fahimta. Babu laifi a gare ka, an baka wani bonus kuma an yi maka wato sauki, kenan za ka iya riskan raka. Idan kuma za ka iya karanta Fatiha ka karisa ta aya ɗaya mai biyu ne ghairul maghdubi alaihim waladdallin ne, ka karisa sannan ka tarar da shi a cikin wato ainihin rukuyi ne. Wannan duk falala ce malamai suke bayani, Allah musu rahama. To sai kuma hukunci na gaba da za mu karanta, malam ya ce wala qira'ati ala ma'mumin, babu karatu akan mamu. Abinda ake nufi, liman ya ɗauke wa mamu karatu a wannan wurin a bisa mazhabar wannan malamin, ya ɗauke masa karatun Fatiha ko ta bayyane ne ko ta boye. Eh, dalili suka ce saboda ai akwai hadisin man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'a, hadisin Imam Ahmad ne da Ibn Majah riwayat Jabir bin Abdullah. Annabi ya ce duk wanda yake da liman yake bin liman to bai da wani karatu, liman ya dauke masa karatu. Dalili na biyu suka ce Allah ya ce wa idza quri'a al-qur'an fasmi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ana karanta alqur'ani ku shiru ku saurari karatu, wannan shine za ku samu rahama a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yanzu a nan gurin za mu tattauna ne akan matsalar me yi hukuncin mamu da ya zo ya kabbara sallah yake biman, me hukuncin yin karatu a gare shi karatun Fatiha. Wannan matsalar malamai sun yi sabani a kanta. Matsala ta farko, ra'ayi na farko, wasu malamai suka ce dole ne sai mutum ya yi karatun Fatiha inda yana sallah kuma a kowace raka shi kadai ne ko a jami'i yake, kowace raka ne ka mata, saboda annabi ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kuma da fadin sa innama ayyuma salatin la yuqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidaj, duk sallar da aka yi ta ba karanta Fatiha ba ta zama tsumma. Annabi ne ya faɗa duk wanda yi sallah bai karanta Fatiha ba a wata raka'a to ta zama tsumma, fa hiya khidadun fa hiya khidadun. Ra'ayi na biyu suka ce a'a, ai in dai mutum yana bayan liman ne a sallar bayyane ko sallar koye, ai shi kan ya zama ɗan gata, liman ya ɗauke masa nauyin gudanar da karatu a sallar nan ko ta Fatiha ko ta sura gaba ɗaya. Wannan ra'ayi ne. Akwai ra'ayi na uku, wasu suka ce idan a karatun sirri ne a zahar la'asar da kuma ainihin wato raka'a ɗaya ta magariba da raka'a yawa shikenan dai da raka'a biyu na bayan isha'i, in dai a karatun sirri ne wannan dole sai ka yi karatu. Kenan duk wanda yake bin liman, in liman ya shirutu za ka yi karatu, alal aƙalli karatun da za ka yi na Fatiha bai ɗauke maka ba, liman bai isa ya ɗauke maka Fatiha ba, bai isa ba. Amma inda zai ɗauke maka, inda ka zo kana fafutukan neman samun ruku'i, wannan an ce ya sauke maka, ya ɗauke maka. Amma in ga karatun bayyana ne, waɗannan malaman suka ce ba za ka yi karatu ba, liman ya ɗauke maka. Wannan shine ra'ayin mai wannan littafin da yake gaban Zadul Mustaqim. Yana nufin idan a karatu ne na bayyane, ba sai ka yi karatu a bayan liman ba. Me ye dalili? Sun kawo dalilin wannan hadisin, wanda yake da liman to liman ya ɗauke mai karatu, to amma kashi hadisin da'ifi ne, hadisi ne mai rauni. Duk da cewa wasu malaman sun ce hadisi ne hasan, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ko fa qira'atuhu lahu qira'a hadisun da'if wa in kana qad hasanahu ba'd ulama. Wannan shine mazhabin malaman Hanafiya, kuma sun tafi lalle akan wannan, suka ce ai akwai hadisin ma da Annabi yace al-imamu daminun والمؤذن مؤتمن لمن يا دوكي مكا لادن كما ابو امين تشيواني كو يدد da ladananku tunda in sun kira sallah kuna zuwa masallaci so in sun fada magana sai ku yadda da su ina fata ana fahimta to wannan kenan a gurin su ba sai kai karatu ba in ana karatun bayani akwai kuma su suka rarraba kafa suka ce jahariya babu laifi kar a karanta saboda Allah ce wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a cikin suratul a'raf ayat 204. Sirriya kuma zaka karanta saboda Annabi ya ce ayyuma salatin la yuqra'u fiha bi fatihatil kitabi fa hiya khidaj, duk sallar da ba karanta Fatiha ba ta zama tsumma. Da kuma hadisin la salata liman lam yaqra bi ummi al-qur'an ko bi Fatiha ta kitab. Menene zancen da yafi inganci? Kawai zancen da yafi inganci wajibi ne karatun Fatiha a cikin sallah ko a bayyane liman yake ko a koyi liman yake. Lallai sai an karanta saboda hadisan nan da Annabi ya ce duk wanda bai yi ba to lallai bai yi sallah. Aka ce to ya za a yi da ayan nan da Allah ya ce ana karatun ku shiru? Suka ce wancan ayar umarnin da ta bani wajibi ne, karatun Fatiha a sallah kuma rukuni ne. Suka ce ka hada wajibi da rukuni? Karanta Fatiha a sallah rukuni, cewa ai shiru ana karatu kuma wajibi. Suka ce to rukuni ya fi wajibi ƙarfi, don haka rukuni ya danne wajibi. Kenan kana da dalilin da ba za ka wato ki karanta Fatiha ba, saboda an ce Annabi ya ce in ba ka yi Fatiha ba baka da sallah. Dan haka lalle za a yi karatun Fatiha. Sannan kuma Annabi wata ran yaje masallaci yayi yana ta ƙara, yana karatu sai ji kamar motsi, kamar ana karatu, sai ce la'allakum takra'una khalfa imamikum wa ra'a imamikum, kai sahabbai ko dai kuna yin karatu ne bayan liman din ku? Suka ce eh muna yi. Sai ce to la taf'alu illa bi fatihatil kitab, ku daina yi, kar ku yi karatu a bayana, amma sai dai in Fatiha ce. To kaga an nuna maka kenan me karatun sura idan liman yana yi a bayyane ba za ka yi ba, amma karatun Fatiha tunda annabi ce illa bi Fatiha til kitabi, to yana bugawa kai ma kana bugawa. Ina fatan kuna fahimta. Kaga wannan hadisin gaskiya ya fito da abubuwan fili kwarai kwarai da gaske. Ina fata ana fahimta. Sannan kuma suka ce waɗannan hadisai da waɗancan malamai suka kafa hujjar su ba su da ƙarfin su ci karo da wannan hadisi, musamman ma man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, bi isa ba hadisin ya ci karo da la taf'alu illa bi fatihatil kitab, saboda ƙarfin sa ya fi wancan ainihin hadisi din ƙarfi. To wannan kenan, kenan ana so mutum ya dinga karanta Fatiha ko da liman yana karatu. Sannan kuma akwai hukuncin da aka yi na cewa sakatatul imam. Menene sakatatul imam? Duk wurin da liman ya yi shiru, ina fata ana fahimta, to a karanta shi ne malai ce watustahabu fi israri imamihi wa sukutihi idza lam yasma'u la wa tulibudun la litarashin. An so malamin shi ma ya dawo yace an so a karanta Fatiha lokacin da liman yake karatun sirri, karka yi shiru. In ana azahar karka yi shiru, in ana al'asar karka yi shiru. Kenan ba sa kwanfa duk wanda ya zo ya bi azahar bai yi karatun Fatiha ba, ko ya bi al'asar bai yi karatun Fatiha ba fa bai da sallah. Ku gane wannan fa, magana mutum ya zo kabbar sallah ya shiru fa a bayan liman fa bata taso ba fa, lalle sai ka karanta Fatiha. Sannan kuma idan ya yi shiru haka, ko ina ne in ya dan yi shiru? Ina fata ana fahimta. Kamar misali idan ya zo zai karanta Fatiha dan yi shiru, ko kuma idan ya gama karatun Fatiha zai shiga sura ya dan yi shiru, za ka iya karanta. Sannan kuma lali tarashin, ba wai tarash ba, mun ce tarash abinda ake nufi shi ne mai nauyin ji, mutumin da baya ji ba shi ake nufi ba. Shi wannan zai tsaya akan doka da aka kafa masa na shari'a, shi kam bai zai ainihin karanta ba. Amma wanda yake cikin masallaci yake nesa da liman baya jiyo karatu, shi kan ya karanta Fatihansa ko da a karatun bayyane ne. Ina fata ana fahimta. Ya karanta akai tsaye ba bashi da damuwa. Malamai suka tattauna cewa Allah ya ce ya yi magana akan sallar asubahi da yin karatu a sallar asubahi da tsawaita karatu a sallar asubahi, har ma Allah ya ce innal fajra kana mashhuda. Ina fata ana fahimta. A karatun asubahi na sallar asubahi ake nufi, mala'iku suna halatta. Mutumin da ya zo masallaci da babu kayan sauti, idan ya tsaya a sahu na ɗaya a bayan liman zai ci, sahu na biyu a bayan liman zai ci, sahu na uku a bayan liman zai ci. Jin karatun liman a sallar asubahi da asuba wani abu ne na daban, saboda mala'ikun Allah ma suna halatta don su saurari karatun liman da asuba. Shi ne ma'anan kana mashuda din. To sai suka ce me hukuncin mutumin da ya zo masallaci mai dogon sahu, sahu ɗaya dogo, in ya je ƙarshen sahun ta can ba zai je liman din, mutum da ba kayan sauti. In ya je ƙarshen sahun ta dama ba zai je ba saboda ba kayan sauti. Amma da zai tsaya a sahu na biyu a bayan liman, ko na uku a bayan liman, zai ji karatun. Suka ce to yanzu anan da falalar bin liman a sahun farko, da falalar ka bi liman ka ji karatunsa, wanne ya fi? Wasu suka fifita cika sahu da bin liman a sahun farko, suka ce ai ba za ma a kwatanta sahun farko da sahu na biyu ba. Wasu suka ce a ra'ayi na biyu wanda yake ingantaccen ra'ayi cewa ka zo ta bayan sahu na ɗayan, sahu na biyu, ko da sahun farkon bai cika ba, don ka ji wannan karatun Alƙur'anin, saboda kana mashhuda din nan da aka ce mala'iku ma suna halatta, ka yi tarayya da mala'iku wajen halattan da kuma jin wannan karatun, shi ya fi maka falala. Wannan ƙauli ne daga cikin malaman fiqhu wanda wata rana mu zo mu tattauna akai sosai in Allah ya sa da daidar Ubangiji tabaraka ta'ala. Sannan malam ya sake cewa wa yastaftihu wa yata'awwadu fi ma yajharu fihi imamu. Mutum zai yi du'a wal istiftahi, addu'ar buɗe sallah wanda bai iya ba ya je koya Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo a cikin sifatu salatin nabi an so mutum idan yana sallah ko da yana bin liman ne yayi addu'ar buɗe sallah kuma ya mai a'uziya sai kai addu'ar buɗe sallah sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ko da lokacin liman yana bayyana karatu ne saboda addu'ar buɗe sallah liman baya iya dauke maka ita isti'aza ma liman baya iya dauke maka ita suka ce li anna listibtaha wal isti'azata la yatahammalu hal ko la yatahammalu humal imamu an al ma'mum bi qira'ati bi khilaf qira'ati al fatiha fa innahu yatahammaluha anhu idan lokacin wato da yarsa raka'a ne zai shiga rukui kenan ku gane dindinzi in ka zo yin sallah ba wai sai in zaka yi sallah kai kade bane zaka yi addu'ar buɗe sallah sannan kuma ba sai zaka yi sallah kade bane zaka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim koda kana bin liman an so kai wannan kamar yadda malami ya kawo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana muhimmancin haka ne saboda abin da ke dauke da wato addu'o'in bude sallah da Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa as-sawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was-salji wal baradi ya Allah ka nesanta ni daga zunubi na da laifuffuka na kamar yadda kake nesanta gabar da yamma Allah ka wanke ni ka tsarkake ni daga dauda daga ainihin zunubi na da laifuffuka na kamar yadda kake tsarkake farin tufa daga dauda Allah ka nesanta ni da aikata laifi kamar yadda ka nesanta tsakanin sama da ƙasa ka wanke ni daga dauda da ruwa da kankara wannan kalmomin aka ce ka zo kai sakaci da su ba za ka faɗi su ba yayin da za ka yi sallah sannan malai ya ce wa maraka a ausa da qabla imamihi wannan ana magana ne akan musabaqatul imami wanda yake ainihin wato rigayar liman kenan a sallah fa alayhi an yarji an yati bi ibada ya koma wato yazo da abin da ya wuce wa liman ya yi kuskure in ka riga liman din ka rukui he da kai rukui he kaga yana sama bai mai rukui ba to koma kawai kaje ka jira ka ce kai ladabi in yayi rukui kai rukui manzo Allah ya yi fada sosai a cikin hadisin Bukhari da Muslim riwayar Abi Huraira yace amma ya shara hadukum yanzu ɗayan ku baya jin tsoro ko amma ya shal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam wanda yake daga kansa kafin liman ya daga kai baya jin tsoron Allah ya juyar da kansa kansa ya zama na jaki aka ce annabi ya yi fushi akan wannan abu ya zaka riga liman daga kanka ya zaka riga liman yin rukui aw yaj'ala suratahu surata himar baya jin tsoro kada Allah ya maida kamar sa ta zama ta jaki ko a duniya ko a lahira suka ce wannan wa'idi to ga riga liman kala-kala ne na farko dai mutum ya riga liman da kabbara harama duk wanda izo aka yi kadakamacin salam kafin liman yayi Allahu akbar shi ya riga shi kabbara harama wannan bai da kirki wannan mutumin halinsa bai da kyau suka ce sallar sa bai da ta lalace yawa baya cikin wannan jami'in gaba daya an taba samun fasinja yana gaba da direba bai zai taba yiwa ba a ce ka riga direba isa Abuja kuma direba yana Zaria ai bai zai wannan kenan to kakan iya riga liman da aikata rukuni kamar misali mutum yayi ruku'i kafin liman wato yayi ruku'i malamai suka ce sabqul imami bir rukuni kabiratun min kaba'ir ad-dhunubi mutum ya rinka wuce liman da aikata rukuni na rukunnan sallah ko rukui ko sujjada ko dagowa da rukui wannan kabira ne daga cikin kaba'ir zunubi laifi ne kenan idan mutum da gangan yayi duk wanda ya riga liman din sa aikata rukuni inda ganyayi sallarsa ta baci badalar salatu idan mantuwa yayi ko kuma jahili ne ya riga liman rukui saboda jahili ne ko kuma yana tunanin duniya kawai kafin liman din ya rukui kawai shi tuntuni ya tafi yana sauri zai tafi ina fata ana fahimta to wannan sallarsa bata baci gaba ɗaya ba amma raka'a ta baci me zai yi sai ya maimaita raka'ar ko da ya samu raka'a hudu gaba daya to wannan raka'ar da ya riga liman ruku'i ko sujjada to zai maimaita ta wannan idan jahili ne ko in mantuwa yi amma wanda ya dangafa badalar salatu bi ummatiha sallar gabaki ɗayanta ta baci abu na biyu wanda ya dago da ruku'i kafin liman din sai ya dago da garkuyi an yi rukuyi ya ga shi ya gaji sai ya fara dagawa yana jira shi ma badalar salatu sallarsa ta lalace da ya riga liman dagowa da garkuyi idan mantawa ya ko jahili ne to a nan gurin zai dawo da wannan raka'a kamar yadda muka yi bayani to idan wani mutum ya riga liman da rukuni guda biyu fa shi guda biyu ma ya jera ya riga shi da rukuyi ya riga shi da sujjada ko kuma ɗaya daga cikinsu kamar ya yi rukui ya ɗago daga rukuin kafin liman ya yi rukui ya ɗago sannan kuma ya ma wuce ya yi sujjada wannan idan ya tuno to ya ɗaga ya koma ya je ya biyo liman tun daga farko ya je ya tarar da liman inda yake tun daga farko ya zo da rukuinsa ya biyo shi ya zo da sujjada ba da imami idan bai yi haka ba da gangan ya iya yi ya ce ai shikenan tun da ya riga shi to ya iso shi badalat salatu sallarsa bace shi ma in da jahilci ne ko da mantuwa sallar bata bace gaba ɗaya ba amma raka'a ce ta bace sai ya maimaita ta to sai na ƙarshe wanda ya riga liman sallama shi kawai ana zaman tahiya gajiya yayi ko kuma me yayi faru kawai sai aka ji fat ya yi sallama abunsa liman yana nan yana ta buga dan yatsa shi kuma tuntuni ya yi sallama kaga wannan ya yi sallama kafin liman ya sallama suka ce kai tsaye badalar salatuhu sallarsa ta lalace ka riga liman sallama ka kashe sallarka ko da ku duk abin da ka yi gaba ɗaya ka yi mai da sai a nan ka masa rashin kunya ka riga ya sallama to sallarka ta lalace amma idan mantuwa ne ko jahilci to wannan sai ya shiru ya dan jira sai liman ya gama sai ya zo ya sake sallamarsa wannan shine ahwalu sabqi da malamai suke faɗa Allah ya musu rahama dan haka malamai suka ce lalle ne mai bin sallah sai yayi wa ainihin wato liman da'a kada ya saba masa sai matsala ta gaba wai sunnu lil imami takhfifu ma al itmami an sunnanta wa liman ya sauƙaƙa mutane a sallah amma fa sauƙaƙa wa ya fa cika sallarsa ana kada ya zo kokarin sauƙaƙa mutane ya tattauye ya dudduke sallar ya kututsure ta saboda neman faranta mutane wannan takhfif ghairu mukhil ake cewa tausasawa ba wanda zai lalata ta ba kenan ya zai ya zo da adinal kamal fi tasbiha mafi karancin kamala a tasbihi kamar misalin a ce yayi tasbihi guda uku a ruku'i da sujjada kada liman yayi kasa da haka ina fata ana fahimta kuma a Fatiha in ya karanta ya da koma ce sara ya karanta la yutawwil qira'a kar ya tsawaita ko da zai yi sauri sauri din amma dai kada ya tawi rukuni kar ya tauye wani abu na wajibi a cikin sallah wannan sauƙaƙawa liman ya sauƙaƙawa mutane yana da asali Allah ya gaya manzon Allah cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa musawwaikuka bi rahmat da jin kai ga talikan bayi madala ce inna ma bu'isu muyassirina wa lam tub'asu muyassirin an turo ku ma sauƙaƙawa ne kar ku tsananta mutane madala sallallahu alaihi wasallam yace ana rahmatul muhda ni farhama ce da Allah ya bani ni kyauta ga wannan al'umma dan haka a sauƙaƙawa mutane kaf da a tsananta musu madala ce idan ɗayan ku zai salla mutane idza salla ahadukum bin nas falyukhaffif in zai yi wa mutane sallah ya sauƙaƙa wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan yayi tsawaita musu sallah zai iya koran wani. Da yawa akwai waɗanda suke kin zuwa masallaci ba dan ba sa son zuwa jami'in ba, a'a saboda dabi'ar limami yana tsanantawa sallah. To tsanantawar yakan kori mutane. To kada ka zamanto kana cikin masu koran mutane. Manzo Allah yayi wa Mu'azu dan Jabal fada, yake cewa ya kai Mu'azu a fattanu danta ya Mu'azu, wani ne ya kawo karan Mu'azu cewa ya Rasulullahi Mu'azu yana zuwa masallacinka ya sallar isha'i, mu zauna a masallaci a anguwa muna ta jiran sa. He mun ta jira shi, mu ba za mu yi sallah ba, shine limamu. Sannan in ya zo kuma isha'i sai ya dauko suratul baqara ita buga Mu'azu dan Jabal. Kawai mutumin ya yanke ya ce kai ni wallahi ba zan bi ba, ya fushi. Ana cikin sallah ya fita, ai Mu'azu yana idan aka ce kai wani ba ya fita daga sallar nan, aka yi ta faɗa ana ta magana. Ashe kai gurin Annabi ya ce ya je ya ce kaga abin da Mu'azu yake mana, za mu zauna mu yi jiran sa. He ya gama abin nan ɗinsa, an gama karatu da hadisi, ku yi sallah da shi ya Rasulullah, kuma a masallacin mu shine liman, sannan kuma mun gama jiran sa kuma ya zo ya ja mana dogon sura. Laka ga faɗan da Annabi ya Mu'azu ya kira shi ya ce a fattanin nan ta ya Mu'azu, yanzu kai Mu'azu ku cinan mutane da kai, ya za ka rinka koran mun mutane, ya ka daga yau in ka zo za ka karin karanta musu wa shams wa duhaha alam na shara, ka daina tsawaita musu. Annabi ya yi wa Mu'azu faɗa kada ya tsawaita. Don haka dole ne liman idan yana mutane muna yin mutane sallah, to duk yanda yake Allah ya bashi karfin tilawa da karatu da kuma tsoron Allah ya tsawaita sallah, to ya tuna cewa akwai wasu masu tsoron Allah a bayansa amma masu rauni ne. Daga cikinsu akwai wata ƙila kabiru sinni, wani ya haife ka ya jika da kai, ya daɗe yana tsayuwa a duniya ba zai iya daɗewa da tsayuwar da kake yi ba, daurewa ya yi da sanda ma yake zuwa masallacin. To kaga sai ka rinka tuno, in za ka tsawaita ka tuno kai akwai fa masu tsawo, masu tsawon shekaru, sannan kuma ka rinka tunawa akwai waɗanda suke ba lafiya, akwai marza marasa lafiya. Ba mamaki a ciki akwai mai gudawa, ba mamaki akwai ciwon wanda cikinsa yana kulle masa, wani kansa yana bala'in ciwo, ya zo ne tunanin wataƙila daga wannan sallar ba zai ƙara wata a duniya ba. To ka zo kuma ka tsananta masa ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i, babu fiƙewa a ciki. Ka karatu mai kyau amma kar ka tsananta, ka nauyaya ta yadda za ka sa mutane su ji sun gaji su fita daga sha'anin abu. Sannan kuma ka rinka tuna akwai dalhaja, mai bukata, mai dalhaja, wani bukata yana da wata bukata zai je gidan mai zai sha mai, akwai wani mitin da za su yi, ko zai je akwai bocha da za a yi zai je karɓi kuɗinsa, ko zai je wani ya kawo masa bashinsa zai je karɓa, ko zai je shagonsa zai dan bude a lokacin yake ciniki, ko zai je yana da wata bukata ko ma yana matsema wataƙila so yake yi, in ya gama sallar ya je dan shugaban ɗaki ya biya bukata ya wanka, a'a yana so zai je ga baki suna jiransa, a'a akwai matarsa tana naƙuda zai kai ta asibiti ya ce zirasiya na yi jam'i na gama. Akwai hajat duka liman in yana sallah to ya rinka tuna wannan a gadon bayansa. Ina fatan ana fahimta. Anas ɗan Malik yake cewa ban taɓa sallah a bayan wani mutumin da yake cika sallah kuma yake sauƙaƙa sallah irin Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam. Yace amma fa manzon Allah wani lokacin a sallar asubahi daga aya 60 zuwa 100 ma yana karantawa. To yace wata rana kuma manzon Allah a yana yayi niyyar ya tsawaita sallar asubahi, kullu sai ya ji wani jariri yana kwalla ihu, ka san wani suna karanta inna atainakal kawsar, yana idan da sallah yace kanku kana na takaita, yace ina cikin sallar ne sai na tuno sai na jiwo wani yaro karami yana kuka, shi yace shi yasa sai na karanta inna dai na karkautar, saboda me in takaita muku kuma in na tausaya wa uwar yaro. Yace ya san uwar yaro in danta yana kuka zuciyarta gaba ɗaya komawa yake wannan. So duka wannan yana da kyau limami da yake sallah a masallaci musamman inda mata ko ba matan ma dai ya rinka tunan waɗannan abuwa. To an kawo cewa Annabi yana karanta suratul a'raf, duba tsawon suratul a'raf, yana karanta wa turo kitabin mastur a cikin surar al-maghriba. Wasu malaman suka ce to lalle kam tsawaitawan ya danganta, amma abin da ake so a nuna mana shi ba Annabi yana da wata khususiya, yana da wata khususiya, shi zai yi ta karatun su ba su ga ya tsawaita ba. Ina fata kuna fahimta. kuma ba mamaki wata kila wahayi ne akai masa ya karanta wannan sura a lokacin kuma suratul arabi ba kullun yake karanta ta ba kada liman ya zo ya makale da wannan annabi yana karanta suratul arabi shi ma ita ida ko arabi har suke cewa a yanzu ka gwada karanta suratul arabi a magariba ka gani za ta karanto ba za ta bugu ba to ya akai annabi a ce yana karanta kaga lokaci ya sha mamba da wannan lokacin nan to amma dai ana nuna mana annabi yana takaitawa din kuma yana kuma cika sallah hukumma mu sai ku zama masu adalci wa junanku ku sani ba ku da abin da yake sallan nan kyau kada mutum ya dauka saukaka sallah kullun ai ina da ina kare a duba yaya annabi yake sallarsa sallu kamar aitumuni usalli sannan da karshe mallan yace wa tadwili rak'atul ula aksar min asaniya a tsawaita raka'ar farko a sallah a sama da raka'a ta biyu wannan sunna ce ta cikin a sallah sannan kuma wayyusabu intizaru dakhilin malami ya shukka ala ma'mumi an so a jinkirtawa wanda mai zuwa kar a tsanantawa mamu sannan da karshe yace wai zan sa'adan sulmaratu ila masjid kuriya man uha in mace ta nemi izinin mijinta za ta je masallaci makaruhi ne a halata wa baituha khairul laha mala yace gidanta shine fi alkhairi a gare ta anan gurin abin da yake nuna mana falalar wato mace in za ta fita sai ta nemi izinin mijinta haka din aka ce in ta nemi izinin mijinta za ta je sallah kar ya hana ta kenan ba za ta fita ba sai ta nemi izini wannan yana nuna mana hatta sallah hajiya idan za ki je sai kin nemi izinin mai gida idan sallah ma mace za ta je sai ta nemi izinin mai gida to ina magana ta fita gidan biki ina magana ta fita gidan iyayenta ina magana ta fita taro ina magana ta tafi islamiya ina magana ta inda zaki je sai kin nemi izini akwai izini mutlaki maftuhi budadden izini da miji kullun kawai yayi ba sai an tamaimaita mai ba ya yadda kullun ki dinka fita aiki wannan ba yakin tantambaya kullun ba ya yadda kullun ran asuba da ladi ki je islamiya ba sai kin tambaya ba ya yadda durar da baya nan in asibiti ya kama ba sai an mai waya ba ku tafi kawai wasu mazan suna bawa matan su irin wannan abun wato izini din a bude wani kuma gaskiya sai an kira shi an tambaye shi saboda dole sai an tambaye shi saboda yana da wannan hakkin kuma Allah ne ya bashi kuma ba za a hana shi ba kuma wannan yana nuna cewa shi ma namiji an girmama shi a shari'a tunda aka bashi mulki da sarauta cewa lalle idan matarsa za ta fita wato tai masa da'a ta bi shi kada ta saba masa kada ta fita sai da izinin sa to shi kuma ya bata izinin kuma wannan yana nuna cewa zai iya yiwa mace ta aure miji mara tsoron Allah ko miji mai raunin imani baya son a fita sallah ina fata ana fahimta to ya batta duk da cewa akwai matsaloli kamar haka na farko dai shari'a ta ce su din matan a ba su yanci su rinka fita sallah to amma idan akwai fitina fa ya halatta idan miji ya gano akwai fitina tana fita sallah ne saboda ta je unguwa tana fita sallah ne akwai wani wanda yake neman ta ko yake binta to ka hana ta tana fita sallah tana tsayawa da kawayenta suna hirar banza hana ta duk abin da ka gani na laifi tana yin amfani da shi to ka hana ta ina fata ana fahimta amma mutum kuma yace haka kai ba uzuri ba zai hana ta ba Abdullahi dan Umar yana da da mai suna Bilal Abdullahi dan Umar ya faɗi hadisi yace kar ku hana mata zuwa masallaci in sun nemi izini Bilal da yace wallahi lana mun dawo wallahi sai mun hana su wallahi sai mun hada su Umar yace Abdullahi dan Umar yace kai ina cewa annabi ya ce kana hana su kai kuma zaka ce sai ka hana su yanzu kai kana da jara'a akan sunna a faɗi sunna kana kawo magana sabanin sunna mai riwaya yace yayi masa mugun zagi yace ban taba jin Abdullahi dan Umar yana zagi irin wannan zagin da yayi wannan dan Bilal ba ya zagu yaron nan sosai a hannunsa yace zagi yayi masa sosai wallahi ma sabbo yace sabbahu sabban sayyan yace kai yace na daina maka magana har abada dan ka hana mata zuwa masallaci suna so za su ci yaron sai Bilal din sai yake cewa wallahi lokaci ne canja da fitina ta yi yawa to nan malamai suka ce idan fitina tana nan to ra'ayin Bilal din yana me dalili suka ce arwaito daga sayyidina Umar Umar kishi ne da shi kun san malam a cikin sahabbai da wala ka samu hadisi samu Umar kishi a cikin tarifa ana faɗa wai Umar wai in kuda ma ya shigo gidansa in namiji ne ko rasa yake a ga wannan dole kai dariya tambayar da zaka yi ke ki gane kuda namiji da mace wani yace zai ga yana masa barbara mana da sauransu ma'ana rajul ne zayur to matar Umar malahi ta zo ta shirya zaka tafi masallaci Umar yace da ita ke innan nasu da tagayyaru mutane ba san canjawa ba idan lokacin annabi bane ki zama ki a gida baya so ita kuma matan nan ta ce annabi ya ce kar a hana ni dan me zaka hana ni ni zan fita sai ta fita Umar sai ya kyale ta washe gari ma yaga matan nan ta shirya ta dauki hijabi za ta fita ya same ta da za ta fita ya samu kugunta ita ce ta ya buke ta ka ganshi ya nuna bacin rai yake ji ko ma'ana ya nuna fushinsa bai isa ya hana ta ba saboda annabi ya ce mai kar a hana amma shi baya son matarsa ta fita ta je masallacin wannan Umar ne ba ina fata ana fahimta a wata riwayar aka ce zuwa ya je fake a hanya in ya je duhu sai da ta zo wucewa ta wani guri sai ya zungure ta ya buge ta haka ya dan taba ta ta ruga da gudu sai da dawo ta ce ka san me ya same ni yau wallahi wani ne bai iya ya ce to ba na gaya miki ba malam ka duba wannan sahabbai ne masu kishin matarsu amma malam yau ka duba yadda muke ba da ticket matan mu kasuwa ko yaushe kasuwa kasuwa gidan biki ko ina kawai yawo ko ina matar ka kullum tana kan titi aina sunna aina alghaira ina sunan ina kishi wannan Umar ne masallaci ba za ta je waɗannan ne aka ce mai koyi da su ya ga duk wanda ya bar gidansa kullum matarsa tana yawo a waje wallahi yana da mushkila ya ga lalle mace ku rabu da maganganun turawa da suke faɗa su ba su da addini mu kuma muna da shari'a muna da addini manzo Allah ya ce wa baituha khairul laha gidanta shi yafi mata alheri yafi mata ta zauna ina fata ana fahimta kuma malamai suka ce a da mace ko tuba ta yi da laifin zina ko na makamancin wannan a sa ta fita idan ta fita wani ya je ya dan zungure ta da baya in ya ga ta waiwaya suka ce to wallahi ba ta tuba ba a da matan sahabbai da tabi'ai saboda tsabar alhaya'u da kunya in wani ya taba ta ko zunguran ta wani yayi wallahi ba sa waiwaye in suka zo tafiya ba sa waiwaye mu ko ya gani mace za ta tarar dandan ina gudun ko ina gajiya alaji yayi hakuri yayi al'amura malam mun canja gaba ki dai matan mu suna yawo suna titi kawai wannan wallahi ba shari'a bane ahlus sunna ku gyara wannan shine shari'a mu yi kokari mu tsare matan mu mu ciyar da su mu shayar da su mu kula da su mu taimake su da masu aiki mu ba su abinci mai kyau da wurin zama mai kyau da sutura mai kyau amma yawace yawacen mata bai da kyau yanzu ka shiga kasuwannin mu yadda ka san na mata ne zalla mala yanzu wata islamiyya za ta bisai ta ci kwalliya ta yi lalle ka ga wai mace za ta yi islamiyya wai ta zuba lalle a hannunta me alaka zuwa islamiyya a saboda laji da yin lalle ka hana ta zuwa ka ce ki wanke lalle ko ki sa safar hannu kuma ko ma malamin islamiyya yayi za ku rinka barin dalibai suna yin lalle matan aure suna zuwa suna zama muku a teburi kuna koyar da su qur'ani wai kana jan hadisi kana bayani akan wani bayani za ka yi ga lallan mace a gabanka wallahi bai halatta ba wallahi wallahi bai halatta ba su fesa ka ga mace ta zo zuwa makaranta tana wucewa za ka ji bala'in kai cin turare haramu wallahi ayyu mamra'atin isatara thumma kharajat min baiti zawjiha duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta annabi ya ce mun iya zaniya mazinaciya ce wannan abun dole ne mu kula da su to abuwa sun lalace malamcin yara suna yan mata an lalata su yara yan matan gidanka kowa ya san su suna ta fita ana kallon su yan abuwa Allah ya saurara barin dakata anan abinda na faɗa dai ne Allah ya mana afuwarsa ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh